الأكمال الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقو أمون هكولي مرة تكاماني مرة تودا ما بعد تدا أمو كما قاموا ليا أبنا مرة تساكي شاكين أما دي إنا فاتا زائج أبن دزم فدا إن شاء الله Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan munasaba. Gayyata wadda nisa'u sunna suka yi. Duda an sanar da ni tuntuni amma alal haqiqa ni na manta da zaman ma in banda jiya ko da magruba ne ko late da haka late evening. Amira ta kira ni ta tunatar da ni kuma banga mawdu'in ba ma ina ga sai jiya da daddare ga mawdu'in ina tsammani an ce zan yi magana akan muhimmancin aikin agajin mata da gudunmawar da yake haifarwa to Allah ya mana muwafaka wato idan an yi magana akan agaji ko da agaji wanda maza suke badawa abu ne wanda yake mai fadin ma'ana in an ce agaji agaji Hausa ce ma'ana ana nufi taimako taimakon da ake da bukatar sa musamman a lokacin da ake cikin matsuwa to wannan shine abin da ake nufi agaji ana da matukar matsuwa an shiga cikin hali halul tirar to taimakon da za a bada a wannan lokaci yawanci shi ake cewa agaji amma kalma ce shamila da ta hada dukkan wata gudunmawa da za a bayar akan wani al'amari kowane irin abu ne aka agaza wa mutum to wato aka taimaka wa mutum ya zama to agaji mafhumin nasa ba ya takaita ne kawai wai masu saka uniform ko kuma wani aiki da ake bayarwa kaman isaful awwaliya first aid kenan sauran irin abubuwa dai routine wanda so masu agaji suka saba aiwatarwa bai takaita iyanan ba kuma mafhumin ya fada ne karkashin umarni dama da addinin musulunci yayi umarni da ake ma dukkan musulmai da Allah subhanahu wataala yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan to ya fada karkashin wato ibara ta ta'awun taimakekeniya duk wani abin da zaka dafa ma wani ya cimma wata manufa ko kuma ya samu kubuta daga wani matsatsi to wannan duka ya fada cikin at-ta'awun kuma ya fada cikin abin da ake kiransa agaji dan haka tun daga kan wannan aya da Allah subhanahu wataala yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kenan umarni ne shamili ga dukkan musulmai imma mazan su da matan su manyan su da yaran su malaman su da almajiran su masu mulki da talakawa masu dukiya da waɗanda suke fakirai kowanne akwai irin nau'in ta'awuni da zai yi Allah ta'ala yace ta'awunin nan kuma sai ya takaita shi ba a komai ne za a yi shi ba a yi shi alal birri wat taqwa albir shine duk abin da shari'a ta so wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi, wanda kuma za a yi shi dan neman yardar Allah, to wannan ya zama to albirru, da'a ga Allah kenan. Domin ayatul alqur'ani ta nuna mana abinda ake nufi da albirru, sai aka kawo bangarori baki daya wanda shari'ar musulunci ta gina akan sa, janibin itikadat, janibin ibadat da janibin mu'amalat, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kun ga nan wajen duka itikadat ne. Allah ta'ala ya ce abinda ake nufi da albir ba wai kawai ya takaita ne a sallah da ake yi ba, shine an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra, amma abinda al birr yake nufi yana nan ne ga man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kun ga wannan sai yazo a cikin abin da yazo a hadithu Jibril, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci components na imani wasu guda shida, nan Qur'anin yazo da guda biyar anan. Al-qadaru khairihi wa sharrihi da Annabi ya fada can ita ce bata zo nan ba, amma mafhumin ta ya fada cikin aya. Kun ga wannan janibin i'tiqadat, ashe albir ya hada da imanin da ake kimsawa a cikin zuciya. Sannan kuma sai aka ce wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili wasa'ilin wa firqabi. Wannan kuma ya fada cikin wasu abubuwa da za a yi su tadawu'at, ayyuka na tadawu'i, ayyuka na sada zumunci, ayyuka wanda su ma sun hada na at-ta'awun ne, at-takaful al-ijtima'i, duka ya fada cikin waɗannan. Tukunna sai aka ce wa aqamas salata wa atas zakata. Kun ga waɗannan kuma ibada ce, haƙƙi ne na Allah da ya dora akan bayi, har zuwa dai ƙarshen aya. Sai kuma aka fa janibin mu'amalat, wa atas zakata wa aqamas salata wa atas zakata, sai aka ce wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharwa'i wa hina al-ba's. Kun ga waɗannan duka abubuwa ne wanda suka shafi mu'amala. Kenan ashe da aka ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa, ku taimakeke ne ya akayin abin da yake na musulunci baki dan sa, sai da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a tsayar ku taimaka makanku akan sa. Kun ga kenan ashe at-ta'awun da musulunci yake so, ka karantar da wasu ta'awun ne suna da bukata na karatu, sai ka karantar da su, ka taimake su akan bin Allah. Wasu suna da bukatan kudi, kai kana da shi su basu, sai ka musu sadaka ko ka musu kyauta. Wannan at-ta'awun ne, za su yi wani abu wanda yake na alkhairi, ka nusar da mutum ka ce yayi kaza abin da yake Allah subhanahu wata'ala yana so, ta'awun ne. Wani yana tafiya akan hanya, kayan sa ya fadi, sai ka taimaka masa, ka daga ka dora masa, ta'awuni ne. Yara sai kaga za su fada cikin wani abu na barazana rayuwa wanda zai iya bata musu tarbiya, sai ka tsinkayar da iyayensu, ko kuma ka dafa wajen nusar da su abin da ya dace ka musu nasiha, ka kange su daga fadawa cikin matsala, ta'awuni ne. Duka waɗannan an yi at-ta'awun irin wanda Allah ta'ala yake so, at-ta'awunu alal birri wat taqwa. Abinda Allah ta'ala ya hana shi ne, ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, wajen ƙetare iyakar da Allah ya gindaya, nan kan kar ku taimaka ma kanku akan sa. Duk abinda kuka ga ya saba ma dokar Allah, kada ku bada gudunmawa ko misƙala zarratin a mutum wajen yin abinda Allah ya sai baya so. Duk yadda mutumin ya kai da matsayi a wajen ku, kada a kuskura a taimaka masa, a dafa masa akan wani abu wanda an san sakon Allah ne, kada a yi haka. To Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan. To don haka ashe idan aka ce aikin agaji aikin taimakekeniya, aiki ne na ta'awun na kowa da kowa, wanda dama musulunci ya yi umarni ga musulmi baki daya kowa ya yi shi kadaras ta'ati yadda kake da iko na yin ta'awun sai kai Allah ya sa kai almajiri ne ko kai ka abin nan malami ne ka karanta wani abu to sai ka karantar da wadanda ba su da shi Allah ya saka ka iya wata sana'a sai ka tara wadansu da ba su iya sana'a ba sai ka koya musu kai ba malami bane ba mai dukiya bane ba sana'a ka koya ba amma kuma ana jin tsoron ka a anguwa to sai ka amfani da wannan tsoron ka da ake ji din wajen hana mutane abin da bai dace ba kai kana da kima kana da daraja a cikin al'umma in ka faɗi magana za a ji to don haka abin da nake so mu fahimta tun farko shine aikin taimakekke ne ya ko idan aka maida shi zuwa ga lafizin da yanzu aka yi na rawin dinsa ake cewa aikin agaji to wannan ba na ji wannan to wannan aiki ne wanda ya shafi kowa ba wai abu ne wanda ya takaita ga waɗanda suka sa uniform ni ma dan agaji ne dan ina yin agaji ko ni ma ina agaji duk da dai ban da uniform kowa ma yana agaji Malam Salim ma yana agaji ko ba shi da uniform yana zuwa ya haska irin wannan abun ya dauka Malam Ishaq ma ya duk suna yi irin wannan aikin ko ba su sa uniform ba aikin agaji ne domin wani baya nan amma dalilin daukan da suka yi suka kai mu wani shikenan ya dauka ashe idan mun fahimci haka za mu iya gane cewa aikin agaji mace ma ya shafe ta agaji nawa mata suka mana ina da yawan gaske mace ta samu karatu sai ta je ta karantar da wasu ta yi agaji mace tana da dukiya sai ta taimaka ma wani ta yi agaji mace ta yi tsayin daka a gidanta wajen kiyayewa amanar mijinta ta yi agaji ta agaje shi domin yanzu shi baya gida ya fita sai wanda ta yi ta rike masa amana agaji ta masa don haka shi aikin agaji shamili ne lalle mata wajibi ne su ma suna cikin aikin agaji don ba a keɓe kowa ba ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda babu mata wadda ta agaji al'ummar musulmi kamar ta domin a cikin sahabbai ma maza mutum uku ne kadai suka fita yawan ruwayan hadisi ilimin da ta watsa har yanzu ana fa'idanta da shi ashe wannan babban agaji ne wata rana Zainab al-Thaqafiyya imra'at ibn Mas'ud kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi ta je ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da annabi ya musu wa'azi akan cewa ya ma'sharan nisa tasaddaqna ya zaburar da su akan yin sadaka lokacin da suka tafi gida kowa jikinta na rawa tana so ta ga ta yi sadaka ita Zainab al-Thaqafiyya tana da kuɗi a hannunta tana da waɗansu gwalagwalanta sai ta fidda wasu tana so ta je ta yi sadaka da su mijinta Abdullahi dan Mas'udin talaka ne dan tun ana Makka ma kafin ai hijira shi bai da kome yana matashi kiwon awaki yake wa mutane in ya dawo daga kiwo sai su bashi giladansa to balle kuma an yi zo Madina ana bakunta ba kome a hannun kowa ya dai samu yayi aure sai yace ai ne kamata ki bayar ga ma yara a karkashin mu marayu da muke kulawa da su ki ba mu sadakar tace a'a wannan sadakar ku ta yi bari sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta je annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace zaki iya yin sadaka a mijinki domin ba ma ita ɗaya bane wata matar mata je ita ma sunanta Zainab suka wakilta Bilal ya je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke tafe da su annabi ya ce su yi sadaka idan ta yi wa mijinta sadaka tallaha ajran tana da lada kashi biyu ajru sadaqati wa ajru qaraba wato tana da lada na sadaka kuma tana da lada na tabbatar da kusaci ma'ana na zumunci don haka idan mace ta yi sadaka a mijinta ita tana da dukiya Allah ya bata shi ko bashi ko kuma al'amari ya juya masa yanzu ya zamanto babu ko kuma a hannunsa, sai ce bawan Allah ga wannan kirge kirga man nan, sai kirga ya tsammata ko wani sako ne ko wani abin da, sai ce je ka kakkashe gararan gabanka kamar na ce fa ne na baka kyauta fi sabilillah. To kaga ta yi taimako ba karaman agaji ta yi ba, dan in bata bashi wannan kudin ba to zai je shi ne ya sha wahala wajen nemowa, ko kuma a zauna ba ya abinci ba a gida, ko abin da ya kama da irin wannan. Don haka ina so mafhumin agaji kada mu takaita shi kawai a kayan irin wannan aikin da ake aiwatarwa. Ina so mu fada da tunaninmu da fahimtarmu, mu fahimci agaji ya wuce a takaita shi a iyanan. Don haka duk wani nau'i da za a yi na taimakekeniya a takafulan ijtima'i, zama da mutane za su yi wani tsari wanda za a dinga taimakekeniya a tsakani kai ko adashe. Musulmi su zauna sai su tsara adashe yadda za a yi taimakekeniya. Ordinarily ba za ka samu kuɗin nan a dunkule ba. Yanzu sai ake wani tsari a tsakanin ‘yan uwa musulmi, ana yi kuɗi yana ɗan zuwa, wannan ya ɗauka gobe, wancan ya ɗauka ko bayan wata, wannan ya ɗauka, wannan wata ya ɗauka, sai ga an amfana. Lokacin da albashi na ɗan armashinsa ba yanzu da inflation ya lalata shi ba, mutane da yawa na san sun fa’idanta. Wasu sun mallaki gidaje ta dalilin adashe, sannu a hankali a sai fili a zo a gina, wasu sun je su aikin Makka da adashe, wasu sun sai motoci da adashe. To kun ga wannan agaji ne aka yi, ya faɗa cikin at-ta'awun. Kuma idan har aka yi irin wannan da niyyar taimaka ma juna ne dan a rufa ma juna asiri, ibtiga amardatillah, insha Allah ibada aka yi kuma ana da lada a ciki. Ashe kenan aikin agaji mata ma suna da role ɗin da za su yi playing a ciki, su ma akwai dauri wanda su ma za su aiwatar wajen agaji domin al'umma ta zauna lafiya. Shi yasa manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama baya mantawa da su, ko da a cikin raban responsibilities ɗawainiyoyi da za a yi na gida, ba miji ne kawai mai gida ne aka ce yake da shi ba, mai gida shi ne dai yake kulawa da mata baki ɗaya, shi yake kulawa da gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arwajul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, da kuma yayyo kasafa, sai ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, a wata riwaya fi ma'ali zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ashe kenan sai aka nuna aikin agajin da kulawa din ba na waɗansu ne kawai, mata ma suna da nasu. Kula da gida da aka ce arjalu qawwamuna 'alan nisa, to sai aka ce kuma mata ma suna da daurin da za su aiwatar wajen tabbatar da wannan zamantakewa mai kyau da kulawa da tarbiyyar gida da kulawa da al'amura wanda musulunci yake da bukatarsa. To a bisa wannan nema sai ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karantar da matansa, matansa sukan karantar da mata. Bayan rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tururuwa ake gidan annabi, lokacin annabi na nan a zo wajensa. Yanzu da annabi baya nan, da dama sukan je wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su musu fatawa, musamman akan wasu abubuwa waɗanda suka shafi gida ne, cikin gida. Ita ummul mu'minina Aisha sai ta zamanto har mas'aloli na ilimi ana zuwa mutum nawa ta karantar. Urwatu ibn Zubair dama ɗanta ne, ɗanyarta, irinsu da yawa, irinsu Hassan al-Basri sun samu karatu a wajenta, irinsu Abdullahi ibn Zubair shi ma ya samu karatu a wajenta, duk da cewa Abdullahi ibn Zubair sahabi ne amma yana daga cikin ‘yan ƙananan sahabbai. Da yawa daga cikin tabi'ai sun zo sun nemi ilimi, kai har sahabbai suna neman ilimi a wajenta. Bisa ga abin da dama Allah ta'ala ya ce wahfadna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma, ku riƙa kiyayewa abin da ake karantawa a gidajenku na ayoyin Allah da bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, kuma sai suka kiyaye suka taimaki al'umma bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba su tsaya a nan ba, mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi gogormaya. Me ake nufi gogormaya? Akwai matar da ta fita wajen jihadi, mata na fita wajen jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a can din suna yin ayyuka wanda yake ya shafi irin wannan al-isaf, a'malul isaf, musamman irin al-isaful awwaliyya da tamrid, duk irin wannan suna aiwatarwa, wato ba da first aid, ba da kulawa na jinya, baicin kuma dafa musu abinci da suke yi, baicin kula musu da kayayyakin su da suke in sun fita filin daga, baicin shiga wajen yaƙi da suke yi su je su kai musu ruwan sha. Duk mata sun yi wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu yaƙi ɗaya da suka fita ba tare da sun fita da mata ba. Inda yaƙi ne sai dai irin wanda saraya da ake fita, akwai sariya, ita ce wanda za a tura ƴan runduna, mutane tsirari da ba su da yawa su je su ɗan kai hari su dawo. To irin wannan ba a fita, dan dama ba daɗewa ake ba. Amma asalin yaƙi da za a fita, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bai fita ba, in ma shi ne ya fita, in ma wani ya wakilta, to mata sukan raka su domin waɗancan ɗawainiyoyi wanda na ambata. Kenan kun ga wannan ai shi ne abin da ya shafi al-isaful awwaliyya, ko kuma abubuwa wanda yake na ta'awun, abubuwa wanda yake na taimakekeniya na agaji. Ashe mata su ma ba za a bar su a baya ba a wajen waɗansu abubuwa da suka shafe su. Mata ba a tallafa musu su yi yaƙi, su yi jihadi ba. Amma akwai matan da kamar Ummu Ammara, ita ta taɓa ɗaukan takobi har yaƙin ta yi, har a dalilin yaƙin da take yi mata kakkashe mazaje, har a dalilin haka aka sare ta a hannuwan da ya kawo, har sai da hannun nata ya cire. A wajen yaƙi, baiwar Allah, sahabiya ce, tana cikin sahabbai. Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa, cikin kitabul jihad, ya kulla babi, wato wanda ya nuna halaccin mata su fita, ya kira shi babu mudawatin nisa'il jarha fil ghazwi. Ya kawo hadithi wanda yake mu'allaq, hadithin wata baiwar Allah sahabiya tana daga cikin matasan sahabbai mata da ake ce da ita Rubayi'i, Rubayi'u bintu Mu'awwidh. Bukhari sai kawo hadithin, amma ba musannadan da ya kawo shi mu'allaq. Ita Rubayi'i take ambatawa, tace kunna ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil ghazwi nasqi wa natadawi al-jarha ko wa nudawi al-jarha wa narji'u bil qatla ila al-madina. Mukan kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen yaki, sai ta faɗo wasu abubuwa guda uku da suke yi. Tace nasqi, mukan shayar musu da ruwa, mu dinga kaiwa ruwa, mazaje na faɗa, sai aje da salkar ruwa a kai musu a aje kusa da su, yadda idan an fafata mutum ya zo ta wajen zai ɗan yi muku ruwa ɗaya, kun san ba a cika ciki idan ana yaƙi. Duk mai cika ciki ba zai iya yin aikin kirki ba, kaɗan suke kurba, sai a ci gaba da fafatawa. To suna shayar da su ruwa. Wani dawil jarha tace kuma muna yin magani ga waɗanda ake wa rauni. Kun san sara ake yi, takobi, mashi, kayayyakin faɗa kan sakali, harbi da kibiya da makamantan irin wannan. To akan yi wa mutane raunuka da yawa, mutum bai mutu ba amma jini yana ta zuba. To irin wannan sai a ɗauko shi, sai a tabo da shi can inda aka yi tanti. Mata kuma su ne suka san dabarar da suke yi. A je a samu karaune. Mun san karaune ko? A wannan yara ƴan mata-matan ne. Ina ga ba su san karaune ba ko? Tabarmar roba kuka sani. Tabarmar da ake sakawa ta gaba. Karamar tabarma ba babba bujukura ba. Ita ce karaune. Da mu macen da ita muke yin zige na rubutun allo sai a samu tsohon karaune sai a kona sai a tattara wannan abun da shi ake zige sai a samu karo sai a bararaka ai tawada ai rubutu a allo to sai su dinga kona wannan karaunan akwai wani ban san wani scientific abu ne a ciki ba amma ita karaunan cikin ikon Allah idan aka kona ta musamman wanda ba sabuwa ba idan aka kona dan wannan tokar tata idan an dauka aka zuba a jikin Sara inda aka ji rauni sai ya tsane cikin ikon Allah to irin nasu abin da suke yi kenan a wancan lokacin kamar yanzu ne kai ku saka iodine ko kusa duk abin da za ku sa wanda zamani ya kawo na kimiya to su a wancan lokacin sai su dinga amfani da wannan suna zubawa suna tsanewa jini kuma na suna sanya bandeji su har dinki suna yi su sanya allura su hada fata da fata su dinke su zuba magani kuma su daure wajen duk suna yin irin wannan to shine kun ga aikin da tace wani dawil jarha har ma wani lokaci tace wa narji'u bil qatla ila al madina kafin a hana kenan farkon lamari musamman kaman yakin Uhud da ake yi wanda yake kusa da Madina yakin Badar shi ma kusa da kai kusan yakukuwan da ake yi ma kusa da Madina ne in banda kadan yanzu Badar da ake yi kusa da Madina ne jikin Madina Uhud jikin Madina ne gazwatu Khandaq dama Madinan ma aka zo ake kokarin shiga aka tona ramuka to lokacin da ake yakin Uhud an kashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama 70 wasu malaman su ce 71 wasu malaman tarihi su ce 72 aka kashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su mutanen Madina kabilan Khazraj to akwai wata sahabiya wadda aka kashe mata mijinta ana ce da ita Ummu Khallad ta dauko mutum hudu ba mutum hudu ba mutum uku abu guda uku ne akan raƙuminta ɗaya ta nan ɗaya ta nan ɗaya a tsakiya kuma an yi kururuwa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma lokacin za ta taho Madina sai ta haɗu da Ummul Mu'minin Aisha ita kuma ta hayo raƙuminta za ta tafi da ita da wasu sun ji labarin an kashe Annabi hankalinsu ya tashi sai ta gama da Ummu Khallad sai ta ce baiwar Allah ya labarin yaki sai ta ce yaki abinda Allah ya yi shine mai yiwa ya labarin manzon Allah ta ce manzon Allah yana nan hai wa hai menene wannan na gani akai raƙuman naki sai ta ce ta nuna ta ce wannan ɗana ne Khallad wannan mijina ne wane wannan kuma wana ne shakiki na wane ku duba komfojiwa na wannan bayar Allah mutanen da suka kusaci da ita an kashe su amma hankalinta a kwance tace sai tace ya batun manzon Allah fa sai tace fa salih fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salih fa kullu musibatin asabana ba'daka jalalun ya rasulullah duk wata musiba da ta same mu in dai kai ka zama spared to ai mai sauki ne a wajen mu ya manzon Allah to kun ga ita ta taho da su Madina za ta zo ta bisne su anan amma daga baya Annabi ya sa an yi shela duk waɗanda aka taho da su har itan ma aka ce ku koma da su waɗanda suka yi shahada a inda suka yi shahada ake bisne su to shine ita Rubai bintu Muawwidh a ƙarshen kamar yadda Bukhari ya kawo sai take cewa wa narji'u bil qatla ila al madina mukan dawo da matattu wanda aka kashe mu tawo da su Madina wato kafin kenan wannan qablan nahyi kafin a hana amma lokacin da aka hana sai a ce duk waɗanda suka rasu to a inda suka rasu annan ne za a musu kabari to kun ga wannan ya nuna ashe mata suna da abin da za su yi role din da za su yi play a cikin yanayi ko da a wajen jihadi kaman lokacin da ake yakin Uhud din dai mun sai da tarihin ya kasance abubuwa sun faffaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wani daga cikin sahabbansa ana ce da shi Abdullahi ibn Jubair. Yace Abdullahi ibn Jubair da waɗansu mutane ƴan ƙurbai an ce ƴan ƙurbai mutane masu harbi da kibiya, jama'a masu harbi da kibiya sune ƴan ƙurbai, haka ake ce musu a da. To sai sami irin waɗannan kaman mutum 70 zuwa 100, sai ce ku tsaya a bakin gabar dutsen nan, ya kai su kan wani dutse yace ku hau kan dutsen, ku tsaya a nan kar ku bar nan, in kun ga tsuntsaye ma sun zo suna tsatsagan naman mu ai ƙarewar mutuwa kenan, ko koda kun ga gawawwakin mu tsuntsaye suna tsatsagan naman kar ku bar wannan wajen. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yace sai na ce muku ku bar ku. To Allah cikin ikonsa da aka fara yakin Uhud, musulmi suka samu nasara a kan kafirai, suka fara fafararsu, kafirai suka ji tsoro sai gudu suke suna zubar da ababensu, wasu cikin musulmi na fafararsu suna bubbugewa da takubba, wasu kuma suna tsintan ganima. Su waɗancan sai suka ce to ai yaƙi ya riga ya ƙare, yanzu kan mu sauko mu je mu taya ƴan uwanmu ƙarisa kafirai. Wasu suka ce mu taya su ɗiban ganima. Shine abinda Allah ya ce minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ibn Jubair ya ce musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu ban nan wajen, sai ya ce suka ce to ai yaki ka yanzu ya ƙare. Allahu akbar. Ashe sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kai shi ta ijtihadi ne kai a zatonka kake ga kai wani tunani mai kyau, in dai sabawa Annabi ne to abin yana zamantowa mummuna. Annabi bin sa kawai ake yi, in ya ce kaza haka ake yi, in ya faɗa kuma aka saba ana sayin tofa an faɗa cikin wata musiba, wallahi sai yakin ya canja. Khalid ibn al-Walid sai ya fito tana ya ƙarasa kashewa waɗanda suke kan dutsen Abdullah ibn Jubair da wanda ke tare da shi, kuma ya zo shi ya saka musulmin ta baya, su kuma waɗancan da ake kora sai suka ga ashe ga ƴan uwansu sun biyo ta can, su ma sai suka dawo, sai aka rutsa musulmi a tsakiya, sai yaƙi ya runtse ne, musulmi sai suka razana, sai gudu suke kuma ana bin su, ana shine har aka kashe mutum 70 ko 73 ai 72, shine har aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rutse. Sahabbai suka razana suka dinga gudu suna hawa kan dutse. إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهزن على فاتكم ولا تفروا بما آتاكم. تو أولنا اللوكة جيني أكي وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبين داك مسا من ذنين الله بأسا برن في لنداك النبي أنا ننأسي سيمتن شابيو shabiyun nan da ɗaya da ɗaya duk sai da aka kashe su, sai zama Annabi gashi ga kafirai ba kowa, sai Annabi sai kafirai sai Ubangijin Annabi. Annabi kuma ba tsaya tsaife yake ba, takubinsa a hali yakin yake yi, da hular kwano a kansa da sulken a jikinsa, yana kan abin hawansa dokinsa yana fafatawa. To shine har a wannan lokacin bayan barnar da Annabi ya musu, kafin musulmi kuma Allah ya sa musu nutsuwa suka hayayyako suka tafi inda kuma Annabi yake. To shine rakewa Annabi raunuka, har Annabi ya fada cikin wani rami da aka yi, wani kafiri ya zo tona ramuka dama, sai lullube saman ramukan dama, plot yayi wanda irin abin da ana yara suke cewa takabbur mako, saboda wa musulmi su fada kuma hakan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ciki har ya ji rauni a kafarsa, kuma aka sake masa rauni a cinyarsa, kuma sannan aka masa rauni har haƙorinsa ɗaya ya fita a nan fuskarsa, kuma aka buge shi a kansa da abin da takobi, takobin bai ratsa ba, amma ƙusar da take jikin hular kwanansa ita kuma sai ta shiga kansa, jini har yana zuba haka, Annabi yana haka yana sharewa jinin sallallahu alaihi wasallam. To saboda raunin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙafa, da ya zo shi bayan yaƙi ya gama zai tafi inda musulmi suke, da ya tafo yana tafowa musulmi suka hango annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi da su sun ƙara tsorata ne an ce an kashe annabi sai sai ga annabi na tahowa sallallahu alaihi wasallam suka kabbara suka ji dadi cewa shi annabi na da ransa sai daga shi an yi annabi raunuka annabi ya zo shi zai hau ɗaya daga cikin sahabbansa shine ya duka saboda annabi ya kasa hawa kan dutsen saboda raunukan da aka masa a kafa na wanda ya samu a dalilin fadawa rami da wanda aka masa a cinya sai wani sahabi ne ya sunkuya annabi ya taka bayansa tukun ya samu ya hau kan dutsen to a wannan lokaci har ilau akwai isaf wanda mata suka yi wace ce ce wannan aiki Fatima bintur rasul sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha a lokacin jinin yana ta zuba daga fuskar annabi inda ya same rauni anan da kuma nan inda hakorinsa ya fita a fuskar sa a wannan lokaci ne Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda sai ya sanya garkuwa sukan yi garkuwa ta karfe kuma sukan yi ta fata to garkuwar da yake da ita ta fata turs sai ya je sai ya kamfato ruwa a kwarin dutse sai ya tafo da shi kun ga isaf ne first aid ne to ba namiji ne kawai yayi ba sun kuya wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas ya annabi ya taka bayansa shi ma first aid ne ruwan da shi Ali ibn Abi Talib ya dauko ya zo dan yayi wanke mu annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi first aid ne to amma shi iya ruwan ya debo da ya debo ruwan wa ya wanke Fatima ce ashe ita ma an tafi da ita yakin Ali ibn Abi Talib ya tafi da matarsa yaki dan ta irin wancan ayyukan da Rubai'i bintu Mu'awwidh ta fada da ma suna yi don haka yana debowa ruwa yana zubawa ita kuma Fatima ita ce ta sanya kyalle sai take wanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jinin har sai ta wanke masa fuskarsa ta wanke masa jikinsa inda jinin yake tukunna sai aka je aka samo karaune sai aka zo sai aka kona ita ta dinga diba tana sassakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka masa rauni kun ga she mata su ma akwai role din da za su yi playing wajen ayyuka na agaji hidimar ta su bata tsaya wajen yaki kawai ba ko da a cikin gari ana yi duda shi ma yana da biyarin ne da yaki din amma ko da ba a yaki ba akwai wata sahabiya wadda dama ita babanta ma likita ne irin na wancan lokacin tabib ne ana ce da ita Rufaida Rufaida wasu ce al-aslamiyya al-khazrajiyya wasu ce Rufaida al-ansariyya duka kuma title ɗinta ne saboda tana cikin kabilan wato haulan banu aslam a cikin babbar kabilan khazraj mutanen madina ne kuma an ce ansariyya ai mutanen madina kenan suna musulmi suka tari yan kaura su ne ansar to duk tana da waɗannan martabodi ita Rufaida ta koyi wannan aikin a wajen babanta isaful awwaliyya irin wannan first aid na aiki kai har ma tamrid jinya duk ta iya tana yi kuma aikin nata bai takaita a mata kawai ba takan yi har a maza duda shi kuma wannan babin yana da bukatar waɗansu adab da waɗansu laduba waɗanda ake kiyayewa mace ta yi aikin jinya a namiji yana zamantowa ne as a last resort sai inda faqad rijal waɗanda suka san wannan aikin to anan ne ita mata za ta yi shi din ma kuma ko su laduba waɗanda ake kiyayewa wanda musulunci ya ginda ba haka kawai za ta je ta yi gaba gadi ba to don haka ita wannan Rufaida har ma bayan gidaje da take bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ba ta dama ta establishing asibiti eh na'am zan ce asibiti saboda lokacin da ake gazwatu Khandaq shekara ta biyar bayan hijira shekara ta biyu farkon shekara ta biyu ake yakin Badar farkon shekara ta uku aka yakin Uhud shekara ta biyar anan ne aka yi gazwatu khandaq. Gazwatu khandaq nan ma Qurayshawa ne suka tafi. Akwai yakokuwa da annabi yayi amma ba da Qurayshawa ba. Su Qurayshawa waɗannan yakin ne yayi da su. Badar, Uhud, Khandaq, shekara ta shida, Hudaybiya, wanda kuma shi ba yaki ake ba sai ending up asulhu. Dama annabi bai fita a matsayin yaki ba. Sannan kuma sai fatahu Makka da aka yi. Yaki da Qurayshawa sau hudu ne annabi yayi. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ko sai yakokuwa kuma da yawa da aka yi da sauran kabilu na Larabawa da wanda aka yi da matsugunan Yahudawa. Suma yaki ɗaiɗai har guda hudu da dukkan matsugunan Yahudawa. To a lokacin da ake wannan gazwatu Khandaq, Allied forces ne aka yi. Qurayshawa suka zo suka taro jama'a. A zo a yaƙi manzon Allah a nan a yi ta taƙare kawai a Madina a halaka su kowa da kowa da wannan mugun nufin suka zo. Da wai a kashe annabi da sauran sahabbai mazajen wanda suka rage su zama bayi matan kuma duk a kama su da yara su zama bayi. Allah ya hana su. Shi yasa annabi yake cewa hazimul ahzab wahda. Wanda ya dirkace Allied forces shi kadai Allah ne ya yi haka. Domin su musulman ba su fafata ba in banda kaɗan. Suka tona wannan ramin gwalalo ko? Suka tura wannan gwalalon ditch. To a lokacin da ake wannan gadin bakin wannan gwalalon, kafirai suna son tsallakawa sun gagara daga nesa sai su dinga harbowa kibiya. Akwai ɗaya daga cikin manya-manyan mutane na Madina, waɗanda suna cikin wanda suka je suka yi mubaya'a ga annabi tun yana Makka a kan ya taho. Shugaba ne na ƙabilansu, ƙabilan Aus. Ana ce da shi Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh yana da hadisai da suka ambaci darajarsa da falalarsa da martabar da yake da ita a wajen Allah da manzansa. Sa'ad ibn Mu'adh ya zo shi dan da masu ƙabilansu sun iya kibiya. Shi da jama'arsa sun tsaya sun toka da wani gu. Duk wanda daga cikin kafirai in ya dunfaro gwalalon yana so wai ya fada ta ciki ya tsallake sai su kawar da shi da kibiya. To sai aka samu wani daga cikin kafirai a can tsallake ya yi aimin ɗinsa da kibiya sai ya harbe shi a nan. Babbar jijiya ce ta nan. Kun san ƙaramin abu zai iya zama babba in ba a san yadda za a yi da shi ba. A wancan lokacin ba sanya za su ɗinke jijiya ba, ba kamar irin yanzu ba. Ko a yanzu idan mutum ya samu wani ƙaramin rauni, raunin da ya sami babban magudanar jini, ya sami babban magudanar jini, to in har ba an iya isaful awa first aid yadda za a tsane jinin kuma nan take aje a san an ɗinke ba, wallahi sai mutum jini ya ta zuba ya ta zuba. Sau da yawa wani ba wai tsantsan raunin da ya ji ne ya kashe shi ba, jininsa ne da ya ta zuba ba a iya controlling ba. To shi ma abin da ya same shi kenan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma Rufaida al-Aslamiya, bai gaya wa wani namiji ba. Ita Rufaidan ya faɗa saboda me? Tana da ilimin abin kuma ta san yadda ake yi. Sai ya sanya ya mata izini ya ce ki zo masallaci na dan ɗaukan masu raunuka ake a kai gidanta ko kuma can inda ta yi tantunanta ta tanada. Sai annabi ya ce ki zo masallaci na ki tantinki a nan. Sai ta zo masallacin annabi fa ta yi tanti. Sai ake kawo mata marasa lafiya har annabi ya ce Sa'ad ibn Mu'adh kar a kai shi gidansa, kar a kai cikin ƙabilarsa, kar a kai shi can wajen Rufai, a kawo shi nan. Rufai da ta dinga kulawa da jinyarsa a nan. Saboda annabi ya ce yana so ya dinga kullum a kowane lokaci ya dinga ganinsa yana zuwa ya gaishe shi. Li ya'udahu min qaribin, saboda ya dinga gaishe shi yana kusa da shi. To haka nan dai ita Rufaida al-Aslamiyya ta yi jinyarsa, kuma Allah cikin ikonsa ya arzuta Sa'ad ibn Mu'adh da yin shahada. Ba a samu an yi controlling zubar jinin ba, haka jinin ya dinga salala har ya rasu ya yi shahada. Muhimmin abu dai waɗannan misalan da na bayar yana nuna cewa idan muka ɗauki a mafhumi na at-ta'awun, to to ya hada dukkan nau'in taimakekeniya da za a yi ta kowane irin janibi, ta janibin ilimi, ta janibin zamantakewa na yau da gobe, ta janibin tarbiyya, ta janibin bada shawara mai kyau, ta janibin duk wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, ta janibin karantarwa da nasiha, wannan dukkan ayyuka ne wanda yake na at-ta'awun, sun fada cikin agaji, sun fada cikin taimakekeniya. Kuma idan an yi narrowing din sa zuwa ga scope din da yawanci aka fi ambaton agaji, ana tunanin irin wannan aikin, to anan din ma mata suna da wato tasu rawar da za su taka, musamman kamar irin waɗannan misalai wanda muka ambata. Kun ga itar faida al-aslamiyya, Turawa sun iya runto, sun iya runto munafikan Allah, nan za su lallabo su sace wata fasaha a wajen, kuma sai su ce tasu ce. Kun ga Rufaida al-Aslamiyya ta yi establishing asibiti, amma da ƙarshe sai aka zo ana ambata wata Nightingale a cocin Katolika. Wai ita to tun lokacin Turawa suna hamajiya, tun suna barbarians, Christianity ma bai ma shiga cikinsu sosai ba, bai ma shiga cikinsu ba za a ce in banda wajen Rome. To ita wannan bayar Allah take yin irin wannan, amma kun ga sai ana jingina nursing ga ita wacce Nightingale. Har dan wannan dan abin da suke sawa a ce Nightingale cap ko? To ita ba wannan abin ta yi ba, hijabi take sakawa a addinin nasu na Kiristanci ma wancan lokacin hijabi ne. Irin yadda kowa ga Catholic nuns na suke dressing up, haka take dressing har ƙasa da hijabinta da doguwar rigarta, sai fuskar ta kawai ta lulluɓa ko ina, haka suke a dadin. Ko a yanzu irin Catholic nuns na irin shigar da suke yi kenan, in ka je ka Vatican ko kuma in ka je manya-manyan cocinansu, irin wannan shigar suke yi. To don haka mata suna da daurin da za su yi da irin wannan taimakekeniya. Abin da ake bukata a kowane lokaci a sani, akwai abin da aka halatta mace ta yi, akwai abin da maza ne kawai aka ce su yi. Ko da abin da aka halatta wa mace ta yi, to yawanci za ku ga an sanya mata irin nata sharuɗa, dokoki da takunkumai. Wajibi ne a lokacin da mace za ta yi wani aiki na isaf ta zamanto tana da ilimi, ta san menene shari'a ta bukata a gare ta na ita ɗaya mace, sannan ta san kuma ina ne iyakokin da aka sanya mata don kada ta tsallaka iyaka, tana da boundaries. A inda aka halatta mata abu, a wani salo ne aka halatta? A salon da aka halatta, ya za a aiwatar da shi? To duka waɗannan abubuwa ne wanda suke wajibi ne a nemi iliminsu, kada kawai a yi su gaba gadi. Ikhtilati da za a samu bainar rijali wan nisa, wannan abu ne wanda yake haramun a musulunci. Ba a san a samu cuɗanya tsakanin maza da mata, ana so a sami I maintain a distance a tsakaninsu. Inda shari'a ta bada dama irin wannan, babu laifi sai aikin hajji ko kuma a wajen jihadi. To anan ne ko da an sami ikhtilati, an kawo muku yaki ko kuma kuna filin daga ana fafara, ba za a ce za a rabe ga mata daban ga maza ba. In an zo aikin hajji, ba za a ce an yi timetable lokacin da mata za su yi daban, lokacin da maza za su yi daban ba. To amma in ba irin waɗannan ba, to wajibi ne mu kiyaye wannan ka'ida ta musulunci, kamar yadda alhamdulillahi ana kiyayewa shi tufafi da musulunci ya ce a sanya. To haka nan idan an zo, kada abin ya zamanto ya zama loose. An zo misali a ce taruruka na wa'azi ne ko wasu muhabarat ko abin da ya kama da haka, kuma a ce za a dinga samun cuɗanya tsakanin maza da mata, wani lokaci kaga an zo a irin manyan halls din nan kaga mata ƴan agaji suna kai kawo su ma tsakanin maza suna raba musu lemo ko suna mika musu takarda na conference suna rabawa ba abin da ya saka su wannan layin mota daban layin jirgi daban in mota da jirgi suka haɗu to za a iya samun matsala kowa sai maintaining lane din sa duk da dai mabu'in nawa ba akan wannan bane amma na bujiro da wannan ne domin idan har mun ji akwai wata rawa da mata za su iya takawa akan abin da ya shafi na hidimar agaji to a sani fa akwai boundaries akwai kuma restrictions to dole ne a kokari a kiyaye waɗannan iyakokin a kiyaye waɗannan takunkuman da aka saka kuma muhimman abu yadda na faɗa a farko a yi shi a bisa ilimi a dinga kokari da Allah ana karantar da su mata din irin abin da ya dace da wanda bai dace ba su ma kuma su ci gaba da neman ilimin addini domin a lokacin da ya zamanto kullun suna tare da ilimin addini to anan ne in abu ya bujiro ma sun san ya halatta ko bai halatta ba idan mace yanzu ta zo sai ta ga wani gashi nan yayin kijiki ya fadi a wajen taro ne kuma ba wani namiji a kusa yana far ita yar agaji ce to ya za ta yi kun ga wannan ba sai ka jira ka yi fatawa kafin ka je kiyi ba ko ba fahimce ni ba sai kin je kin yi fatawa tukunna ki zo ki yi ba to amma in dama kina tare da ilimin fa kawai applying din sa za a yi ko ai kamar sallah ne mutum yayi sallah bai san kabili da ba'adi ba idan sallar sa ta rikice yana cikin sallar sai ya rasa ya zai yi to ni yanzu ya zai yi abin ya fujiro masa sai ya ce kai bari dai sai ya dauko waya ya buga to akrama kalla wallahi yanzu ina masallaci ne ina cikin yin sallah kuma sai kaza da kaza ya faru dan haka ya zan yanzu in gyara ta zai yi ai ba zai yi ba to amma inda a ce dama yana da ilimin ba'adi da kabli da ba'adi da yadda za a gyara sallar fa applying din sa kawai zai yi ko to don haka ayi kokari a zamanto duk abin da ake bukata basics ababen da suke na darura ad-daruriyat ababen da suke basics abin ba zai yi ba dole dama sai da su to ayi kokari lallai a san irin waɗannan saboda duk lokacin da wani abu ya bujiro an san dama yadda za a magance shi insha Allah ni na gaji zan tsaya haka na ga ba wanda ya niyya tsaye da ni to muna fata ubangiji Allah ta'ala ya shirar da mu hanya madaidaiciya Allah kuma ya sanya albarka Allah ya kara haskakawa Allah ya kade dukkan abin da zai zamanto fitina a cikin rayuwa dukkan abin da zai zamanto alkhairi duniya da lahira Allah ubangiji ya sadar da mu zuwa gare shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم